Hassana Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Yanzu ma Hauwa Sharif ke tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Lahadi 22 ga watan Oktoba, shekara ta 2023. To kuma dai da muka saba a kowace ranar Lahadi irin wannan lokacin bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin nan na kallabi, shirin mata na musamman da kan haska fitila a kan al'amuran da suka shafi mata, wanda Grace Alheri Abdu kan shirya ta kuma gabatar. To amma da farko za mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai harhare a zirin Gaza, Syria da kuma kan iyakar kasar da Lebanon a cikin daren jiya zuwa wayewar garin yau Lahadi, a daidai lokacin da ake fargabar rikicin da ke tsakanin Isra'ila da Hamas zai rikide ya zama babban yaki a gabas ta tsakiya. Hamas ta ce akalla mutane 55 aka kashe a cikin dare a harharen da Isra'ila ta kai ta sama a zirin Gaza, inda Isra'ila ke ci gaba da kai harhare akai-akai tun bayan harin da Hamas ta kai, wanda ya yi sanadin kisan mutane kusan 1,400 a Isra'ila a farkon wannan watan. A Syria, kamfanin dillancin labaran kasar na Sana ya ce makami mai linzamin da Isra'ila ta harba ya taba tashoshin jiragen sama a Damascus, babban birnin kasar, da kuma arewacin birnin Aleppo, inda suka lalata titunan jiragen. Kamfanin na Sana ya kuma ce an kashe ma'aikacin tashar jiragen daya a sanadiyar harharen, sannan mutum daya ya jakata. Yanzu dai an maida tashi da sauka jiragen sama filin jirgin saman Latakia. Dama sojojin Isra'ila sun kai hari a tashoshin jiragen saman biyu lokuta da yawa a cikin shekarar da ta gabata. Jaridar Times ta Isra'ila ta ce ana kyautata zaton Isra'ila na kokarin hana shigo da makamai daga Iran ne zuwa ga kungiyoyin da Iran din ke marawa baya a yankin gabas ta tsakiya. Kungiyar Hezbollah ta kasar dai ita ce aka fa sani. Hambararren shugaban jamhuriyar Niger Mohamed Bazoum na tare da iyalansa kuma yana cikin koshin lafiya, abinda wani dan uwansa ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan a yau Lahadi, bayan ikirarin da shugabannin sojan kasar suka yi a makon nan na cewa yayi yunkurin tserewa. Dan uwan ya kuma ce an bashi damar yin waya sau daya, ya kara da cewa likitansa na ganin sa yana kuma kai masa abinci. A ranar Alhamis din da ta gabata ne shugabannin sojan kasar da suka hambarar da Bazoum wanda aka zaba bisa tsarin demokradiya sun ce sun dakile wani yunkurin tserewa daga hannunsa da Bazoum ya yi. Shirin tserewa a cewar kakakin gwamnatin ya hada da Bazoum zuwa wata maboya da ke wajen babban birnin Yamai, kafin daga bisani aka dauke shi a cikin jirgi mai saukar ungulu mallakar wata kasa zuwa ta wuraren Najeriya. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan kasar Venezuela su ne mafi yawa da aka kama suna ketaro iyaka Amurka ba bisa ka'ida ba, inda suka maye gurbin yan Mexico a karan farko a tarihi, a cewar wasu alƙaluma da aka fitar a jiya Asabar da suka nuna cewa watan Satumba ne na biyu da aka fuka mai yan kasar. Jama'an sintirin kan iyaka sun kama 'yan kasar Venezuela har sau 54,833 bayan da suka shigo daga Mexico a watan Satumba, adadin da ya lanka daga 22,090 a watan Agusta, kuma sama da wanda aka samu a watannin baya, inda aka yi kama har sau 33,749 a watan Satumban shekarar 2022. Kaman bakin haure daga dukan kasashe da suka shigo daga Mexico ya kai 218,763 a watan Satumba, karan kashi 21 cikin 100 a watan Agusta, a cewar hukumar custom da kariyar iyaka ta Amurka. A yau Lahadi, shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya sha alwashin kawar da kyamar Yahudawa a yayin wani taron bude wata sabuwar majami'ar Yahudawa, a daidai lokacin da ake samun karuwar kyamar Yahudawa sakamakon rikicin Isra'ila da Hamas. Kasar Jamus ba za ta amince da kyamar Yahudawa ba, a cewar Scholz a majami'ar da ke birnin Dusau da ke gabashin kasar.
A a gaida Maryam Dauda da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Maryam Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu koma gefe guda domin ba Grace Alheri Abdu dama ta gabatar da maimaitin shirin kallabi.
Sana'a da nake tafi albashi na gwamnatin tarayya ana kai matsayin level 13 ina level 13 a civil service amma sana'a kunan ayyana da sauran su tafi albashin wannan level 13 din
kallabin shirin a wannan makon ƴan uwa na mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudumuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu Muna tare da kallabin mu ta mako wata ma'aikaciyar gwamnati dake aikin asibiti da ta rungumi sana'ar sai da kunin aya da ta haɓaka a birnin tarayya Abuja da kewaye. Za mu kuma dora akan nazarin da muka fara makon da ya gabata kan wata ɗabi'a da ke ciwa mata da dama tuwa ƙwarya inda ake samun waɗansu suna auren mazan abokansu ko dai a matsayin kishiyoyi ko kuma su yi sanadin mutuwa auren ƙawayen nasu su auri mazansu. Za mu kuma yi dubi akan abin da ya sa duk da ci gaban da aka samu har yanzu dokar da ta shafi kare haƙƙoƙin mata ba ta da tasiri a ƙasashen Afirka. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako bari mu dora a nazarin da muka fara makon da ya gabata kan wani lamari da ke tsone wa mata ido inda akan samu waɗansu mata suna zama kishiyoyin ƙawayensu na kud da kud a waɗansu lokuta ma su yi sanadin mutuwa aurensu baki ɗaya. Yau ma muna tare da masu nazari kan harkokin mata Salamatu Zainab Abdullahi da Zainab Adamu da kuma Rahila Abdullahi dukansu a garin Kaduna.
Namiji ne zai je ya auro kawarki kice ya rasa wanda zai auro sai kawarki shine zai je ya auro wata bare kice ya rasa wanda zai je ya auro sai wacce baki san halinta ba to dan Allah wa ake san namiji ya auro
to wannan ne ke nan zai ta auren gawo mai zai matsalan ba kishi
aka yi shi ne ko to shi halin ne kuma auren mijin gawa ba halin
ya aba ba halin
auren mijin gawa halin ne amma in dai ne
yo ko malamai suka tambaya su ce ba haramun
ba to ne yawanci bayan auren nan da wuya kaji an samu natsuwa da kwanciyar hankali da kuma haɗin kai tsakanin mata yayin saboda wannan tsoron da suke da juna cewa kin san sirri na zaki iya aiwa illa tani ke ma na san sirrinki kuma gashi nan so irin wannan abuwa yakan sa ba a samu natsuwa da kwanciyar hankali wannan shawara za a bada mu wani mataki kamata a dauka shin macen mijin ya kawo mata bara ta kiyarda ko kuwa a sai da amincewa ga wata sanan za a aure ko kuma gaba daya tun farko ka a fara
akwai wanda ta yadda ta amince ita ya bata wuka da nama ta zabo mishi a cikin kawayenta akwai su
to ban san shi da tsakowa an yi rato tsakowa bin shi
saboda ta san mijin ta zauna da shi lafiya ta zauna da shi lafiya bari ki ji idan mace tana jin dadin zaman gidan mijinta tana gode ma Allah kuma zata so in dai zaman na amana ne kuma zaman ibada yake zata so ita ma wata ta zo ta kuma idan mijinta ya nuna mata yana da ra'ayin aure akwai wanda kirkiri zai ga yanki ni fa ba da ke karizan gona ba to idan kin san mijinki yana da wannan ra'ayi tun farko zabo mishi da hannunki
to za ka kike samu wata gabuwa kenan a cikin
da ka samu gabuwa kin da kani da Allah yake zaune da kai
sosai sosai
zan nemo maka daidai
ne ya zama daidai ruwa daidai tsakiya
ka ce sai dai ga ya maka halayen tunan zan da ya maka iya wanda da sani zan ce kai kuma ka je ka iya Allahnka
sosai
tunda kai namiji ne sun san irin salamun da kike ga ya mana zuciyar mu ta burke
wato ne da za a ba ku zabi kawayen ma za ku iya yadda sa aure
ba wallahi ba laifi namiji
ba in kin san takunki
eh sosai
in kin san takunki za ki iya yin takunki ki zauna lafiya da ita
to kin ga maganar da na faɗa kenan
za ku iya hada kanku ku ce to rayuwa
eh ai wannan
hanyar shi daban
wato sai zama rayuwa zama lafiya in ka so ne da kin ga
in dai har kina
so na da amana kauna na amana eh na canjan
zaki ban da miji
tsakani da Allah
ne Allah menene a cikin
ku ci wannan mace ai na mace
ta salami shi arzikin shi ma kai shi iyayen shi ji dadi mana
ma gaskiya fa kuma ga wance na gaskiya kenan an taso a tare kuma ga shi ku kuma a tare
wannan magana ta sana'a ce kai miri min ziwa hora ma tiri min ziwa ga ne tuwa da sunan Allah ina Allah ki tashi ki tuka ko jabi na rage ka tuka ka
masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa duk da yake gwamnatoci da dama suna bayyana goyen bayan kare haƙoƙin mata sai dai a zahirance mata na kokawa da cewa ba su gani a ƙasa abin da yasa alamar tambaya akan ko yana yiwa duk da zurfin ilimi da ake da shi akwai rashin fahimtar inda dokar ta sa gaba kamar yadda barista Amina Umar Hussein tsohuwar sakatariyar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano ta bayyana a hirarta da murya Amurka
kullun na tambayar kaina gari kamar Kano duk channel din mun fuhu muna da yawan gidajen radio da gidajen TV duk wacce ka bude a duk sanda kake so da'awan da kake so ana wa'azi ana fadan Allah da Annabi amma a ce mun fi kowa karya ka'ida musamman akan dokokin aure saki in ka je kotunan mu digingimin kenan in aje musamman rashin kula da matar da ka aura da cin zarafi shi isa idan aka irin wannan dokokin kamar su BAP Act violence suna magana akan cin zarafi na ƴaƴa mata da kananan yara musamman a cikin gida ai yana kamar bazan in ce daga baya aka yi zancen amma duk zancen ai an gama yin su tun a inda ka dauko auren da ka'idojin sa cin zarafin suna faruwa ne a yayin da ka karya sharadin auren ko ka tozarta alƙawarin auren da aka dauko aka baka ka tozarta su shine fa cin zarafin da ake magana akai in mace ta zo tana complain akan abinci in ka rike alƙawarin da Allah ya maka alƙayo da Allah wanda ya dauro aure ni fahimta ta a gurin Allah ya karbo a gurin Allah alƙawari ne shi da Allah shi kuma mallan da ya daura shi daɗa karatun ne wanda ya maka ne dan ka daɗa ji ka daɗa gani to amma sai ka tozanta wannan alƙawari da akai kai wannan shine abin da ake kallo a ce an ci zarafin ƴaƴa mata wacce ta zo tana complain ta je asibiti babu jini ai kai ka san ba a bata abinci ba ta haihu tana kan hadari ko jaririn nono ya ki zuwa ai ka san babu abinci ko ko an haifi dan babu suturar kirki ko ba a kai shi makaranta ba duk waɗannan haƙoƙi da yamma suke magana ko in suka rubuto doka suka kawo duk muna da su a musulunci mun karbi dokar nan mu eba abin da yake daidai da musulunci mu dada rattaba hannu akai ƙari ne kan ƙari abin da bai daidai ba mu gyara shi mu masa kuskure ma ya dawo ya kalli abubuwan da ya daidai da addinin mu wanda zaka ga in most cases in aka dauko doka da take da sashi 30 dai fa ka samu sashi 6-7 wanda zaka ce bai daidai da daidai ba wani kuma ya dan yi daidai amma a can ya dan karkace to sai a waskato shi ya dawo kan addini tunda dai ko ta jiha tana da damar ta dau dokar nan ta yi mata kuskure ma ta gyara ta ta zama daidai da addinin ta da al'adar ta ka fahimce ni wannan dokoki da ake yi zai rage mana cin zarafi yanzu misali kasashen Saudiya kasashen Larabawa duk kasashen musulmi na duniya comparative islamic law ya nuna cewa duk suna da dokoki na aure duk suna da mu ne ba mu da doka aure misali Saudiya tana da doka da in albashinka ko samun kai kai gejin kaza zaka iya ƙara aure ka fahimce ni mu ko ba mu da ita wanda akan wannan kuɗi anan muke tozarta tunda in baka da shi dole wanda suke karkashin ka fa su tozarta shi magana ta aure magana ce ta ci da sha kuma idan ba a ci an koshin nan ba ba a samu adukwacci da sha ba shi isa a kalamin Bahaushe al'adance babu ma koshi ta ce in dai da abincin ai ci kenan kuma wannan ai ci kenan din an saba wa musulunci shi sai na ce maka al'adance ne ba a san magana yanci amma addini ya gama da yancin nan ya ebo haƙƙoƙi bayan yanci da ya bayar ya ebo haƙƙoƙi ya bayar
kamar da kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabin mu ta mako madam Talata Haruna da ta rungumi sana'a da aka san masu karaman karfi da shiga kuma ta haɓaka ta yi fice a birnin tarayya Abuja da kewaye kada an kai ku da nisa ga Hajiya Aya da ƙarin bayani kan wannan sana'a da ta sa ta yi suna a Najeriya
to yaya wannan batun matsalan man fetur da ake fama da ita ta sakamakon wannan janye tallafin man fetur ƙarin farashin kayayyaki yake shafar wannan sana'a ta ku
gaskiya sana'a ta jijjigu sosai dan haida na kai wani munzali ma na hakura ma da sana'a lokacin da aka ƙara kudin man fetur kin ga nefa wutar nefa bata ishe mu ba dama so lili muna running generator sai kuma Allah ya sa wutar ta zo ita ma muna mani
domin banda markade wannan sana'a ta ku dole ne kuna bukatar akwatin sanyi
da machine
da kuma kankara
da kankara da mota da ake zuwa kasuwa dan mu kan da muke amfani da su fresh wa muke amfani da su za a je tunda asuba a tafi kasuwa a je a kwaso kaya a kasuwa a fruit market a kawo a yayyanka anin a blending a abubuwa kinga ko blending din ma duk wutar lantarki duk wutar generator din lantarki so lokacin da aka yi wannan karin da naga cewa dai lissahi bisa ga kayan naga ba fita sai na yanke shawara cewa ko kudin zan canza ko a rike mani sai babura ko mota ana mani uba duk saki ana dan sa mani abu dan kadan ina samu dai ina ruwa mai kaina asiri gaba ɗaya ma kawai sai na kulle sana'a amma ina tabbatar miki cikin kwana uku sai da muka dawo da sana'a
saboda bukata
mutanen da suke mu'amala da mu suna sayya muna bukata mutane ma da kan suke ma ga mun cewa ki sa kamar misali lokacin da aka janye tallafin man fetur muna sai da kunin 600 roba mutane ma da kan suke ga mun cewa ki mai da kunin ki 1500 za mu saya
roba
dan ban taba manciya akwai wani da ya kira ni a waya dan ina da line business din da nake amfani miki sai da dan za kai puro order dan za ka kira kuma lokaci kai order ka ya kira ni a wannan line ya gaishe ni na ansa to mutum nan bai ma jin Hausa sai ce me is it that Hajiya Anya Hajiya Talatu kunin Anya ya ce mishi yes I'm the one Hajiya, you don't know business. You are not an evil woman. You don't know business. This your kunin anya, even if it is 2,000, we will go come buy them. Let them 2,000 and see, we will go come buy them. So that's why abokan da mutane da ke sayan kunin su da kansu suka yi encouraging dina. Suka nuna min cewa kowa a Nigeria yake. Kowa ya san matsalar da Nigeria ta shiga. Hajjat Lati wannan kunin da yake ki kara mishi kudi. Mu za mu saya. Nace to sai na je social media na sa nace musu to za mu fara kunu ranar Alhamis. Akwai kunu waɗanda suke son su saya su samu mu oda dan mu sani. Shikenan ranar Laraba bayan na sa wannan sai na kira ma'aikatan su su da azu a fara aiki. To ranar sai aiki yawan mu ya ko da yake ranar ma ban yi tunanin zan aikin da sun ce ni a kallon roba 200 mu ga kamun liddan sana'ai.
Musamman ma da yake za a ƙara kuɗi.
Eh za a ƙara kuɗi. Sai na ce musu za na ce a roba 100 sai ya ta Hajiza ta ce mun a'a mama. Mu dai 200 kada a zo a yi 100 kuma ya ƙare mu da muna nuna wahala aiki. Ai kamar roba 200 mu ga kamun liddan abin ai ba zai lallace tunda yana cikin freezer. Sai na ce to muka zanna muka lissafi. Da muka lissafi muka ce to za mu mai da kunin 1000. A kalla dai zai coverin komai. To ina tabbatar miki da muka yi wannan kunu 200. Ranar Alhamis muka tashi da safe za a fara sai da kunu. Wannan kunun ko karfe 1 rana bai kai ba ya kare.
To, masha Allah.
Ina ta turo kudin su na order.
Ba kunu.
Mutane na ta kira a waya ba kunu. Wani mutum da ya taso da motar shi tun daga Asokoro yazo gida sayan kunun. Na ce mashi ba kunu da ya kama masifa. Ai wannan wulakanci ne. Na kono mai na ji tsadan mai. Na zo a ce muku ya kare bayan kin sa. Kin ce za a yi kunu. Na ce mashi kai hakuri. Daga nan muka dauki lambar shi. Na ce mashi zan sa a kawo mashi kunun har gida inda yake True Delivery Channel din mu. Kuma ba zai biya ba. Na ce mashi roba nawa yake so ce. Tunda ma abin ya zama haka da dai na zo in sayi roba 10. Amma ki aika min da roba 20. Na ce mashi kunin fa ya koma 1000 yace ko 2000 yake. Yace ina da karamin yaro a gida na in bai sha kunin nan ba bamu zaman lafiya kuka yake mun.
To
yace a kawo mashi roba 20 to da haka sai ya kai ga ma mu karin kudin da muka yi mu kunu bai ma shahe shi ba. Dan ina tabbatar miki ko yau mun yi aiki.
To shi
wannan haka da nake wannan hira da ke muna yin zubu.
Naji wannan kunin aya mutane suna bayyana cewa ko likitoci suna karfafa ba ko yara da suke fama da tamowa ko kuma mata masu shayar da jarire ina gaskiyar wannan magana.
Gaskiya wannan magana take especially mata ma masu juna biyu da wanda suka haihu su ne manyan kwastomomi na dan yawancin su za su ce mani suna in suka shashi suna samun ruwan nono yadda ya kamata kuma haka zaki ga yawanci marasa lafiya da suka ji jiki haka zaki ga yan uwansu suke oda su ce muna da mara lafiya yana bukata za su zo su saya su tafi da shi. To ni dai a level ina nayi kokari nayi maintaining product na as organic product kaman kunan ayo ba mu same suga. Dabino ne tsantsashi da kwakwa da kuma ita ayar kanta. Sannan kuma kaman su mix fruit kaman zobo da nake yi shi ma ba mu same suga. Idan na cacin rake maimakon a sa suga fara sai in zuba wannan ruwan rake. Sannan kuma muna ƙara mai su pineapple su lemun ɓawo za a matse shi tunda akwai injin din matse shi. Haka muke muna ƙaita da soban nan don wannan soban gaskiya shi a muna yi so biyu ne a sati. Za mu yi roba 500 nashi so biyu a sati kin ga roba 1000 kenan. Kamar yanzu wanda muka yi wannan satin 1000 ma gaba ɗayan shi ya ƙare.
Tun ma ba kai koina ba.
Kuma ina da oda kusan roba 120. Wanda ba a iya basu ba. Shi yasa ya yau dole muka kashe yin su kankana su pineapple da su lemu muka kashe yin su. Muka concentrate muna son mu yi zoba. Dan a yau Laraba already zobo ya ƙare kuma ina da oda roba 120 to kin ga daga nan zuwa Asabaci. Bisa ga harsashi na da na sai da mutane ke sai roba 200 za ta ƙare.
Tun ma ba kai ranar yin ba.
tun ba da ra'a ta bacci zani shi Allah ya kai mare da lafiya.
To
sana'a kam tana da amfani ga ya mace.
To banda
wannan sana'a da nake yi ta fi albashi na gwamnatin tarayya.
Gashi kuma a matsayin babban ma'aikaciya.
Ina ana kai matsayin level 13. Ina level 13 a civil service.
To
amma sana'a kunan ayyukan da sauransu ta fi albashin wannan level 13 din. So kin ga shi sanya kowa ba zai iya shiga aikin gwamnati ba. Gwamnatin tarayya ba ta dauka kowa aiki ba. Mu faɗi mu jukan mu gaskiya. Amma da gwamnati zake kokari ta bude organization na entrepreneurship. A koya ma jama'a matasa da mata su koyi sana'a a tallafa masa su yi shi. Kiwon kifi, kiwon kaji da sauransu ina tabbatar miki za ba ma ni zai mai da hankalin shi kan aikin gwamnati. Dan ko ni yanzu a haka da nake na fara tunanin in na dan ƙara kaiwa ni matsayi ma ni aikin gwamnati ma aje masa abin su zan yi.
Yawa to banda yin sana'a nan kina sayarwa kai tsaye da waɗannan ma'aikata da kika ɗauka kuma na lura kina koya ma waɗansu wannan sana'a.
Gaskiya nikan koya especially ni wadda harka ta wata 'ya'ya mata ce. Duk harka ta ta 'ya'ya mata ce. Kaman 'yan mata haka na samu 'yan mata wanda kamar suka gama secondary school ko suka gama university ba su da abin yi. In suka tuntuɓe ni suka ce suna son su koya. Ina sa su su zo. So yi a sati ina koya masu. Sannan in suka kai wani level ba ma kin san in ka cika ban mutum ka fara koya mashi abu ka ce waye ka yi gida iyayen shi su sai mashi ko ya je nema ba za ka achieve abin da kake so ba. Cikin ribar sana'a ina ware wani kaso ni da kaina zan sai masa dabino zan sai masa aya. Zan koya masu in san yadda ake wanke amma zan koya masu yadda ake wanke ta tunda kin ga ita dole yanayin ta ya kasance da tsafta dan ba dafa ta zakai ba. Zan na in koya muku yadda za ku wanke ku tsince tsakuwa ku wanke ta tsaf. Sannan in sun wanke din sun gyara kuma zan raba masu zan kasa ta in raba masu in ba kowa in ce ka je gida idan kuna da blender kamar ka daka hada ka yi ka ba iyayenka zan baka kamar roba junawa in ce ka tafi da shi gida kai ma ka hada naka ka ba iyayenka su testin su ji naka ya kai nawa da haka za su mike suna yi. Dan ni yanzu wannan sana'ai akalla na samu shekara 22 zuwa 23 ina yin ta standard.
Madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna da kuma rawaninmu na mako Mahmud Ibrahim Kwari da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka. Ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Madalla a gaida Grace Alheri Abdu masu sauraro duka abin da ya saukace nan a shirin namu na daren yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kafin mu sallama baki daya muna mika ta'aziyya ga dukkan iyali, yan uwa da ahalin Alhaji Abdul Kanin dan Musa da ke kofarfa da malumfashi a jihar Katsina Najeriya bisa rasuwar Alhaji Muhammadu da aka fi sani da Shawai wanda ya rasu a yau Lahadi a gidansa da ke Rano da fatan Allah ya ji kansa da gafara. Yanzu a madadin Maryam Daula da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Lazarus da ta bada umarni da ma injiniyar ta mata yanzu Tian. Ni Hawwa Sharifu muku sallama daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safin ku.